بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayan uwana musulmi mahalarta wannan masallaci da aka ce sunan shi masallacin bayan MTD da ke nan a garin Shagamu a jihar Ogun da ma sauran masu saurare daga nesa ina yi wa kowa barka da wannan lokaci barkanmu da yammacin ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 17 ga watan Juma'a al-Akhira shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin 18 ga watan Disamba 2024 Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kamar yadda imam ya gabatar mu baki ne daga garin Zaria daga cibiyar ilimi ta Darul Hadisi Salafiya kafawar Sheikh Albani Zaria Allah ya gafarta masa kuma muna cikin dalibansa waɗanda muka kawo ziyara wannan gari ziyara ta ƴan uwantaka da ƴan uwanmu na addinin musulunci ƴan uwanmu ahlus sunna muna fata Allah ya bamu lada mu da ku gabaki daya wannan ziyara kuma ta hukunta cewa babu laifi mu dan yi wani tunatarwa game da wani abu da ya shafi rayuwarmu ko addinin a wannan tunatarwa wanda bana jin za ta wuce awa daya ba kamar yadda imam ya ce sai an tashi ba wannan hand out ba zai yi a bita gaba dai ba ka ci zai bita gaba daya wataƙila sai an fi awa 10 a nan amma dai za a reraye abin da ya sauka saura kuma wanda yake bukata sai ya je karanta ko kuma ya nemi wanda zai ta samu shi imam ina ganin ya dan sa kasan soja ne soja ne na shari'a to ya saka aikin soja a ciki to ni kuma farar hula ne Allah ya sa mu dace. Taken wannan tattaunawa shine abubuwan lura ko abubuwan daukar izina daga labarin Waisul Qarni. Za mu karanta matanin hadisin kamar yadda yake a cikin wannan takarda da kuma asalin shi kenan daga cikin Sahih Muslim. Sannan sai mu tsinci wasu fa'idoji waɗanda muke fata su amfane mu ga baki ɗaya. Asalin wannan takarda da muke ganinta akwai wani ɗan uwa mai da'awa wanda ake ce ma Dr. Umar Abdullahi Dokaji mutumin garin Gombe malami ne daga cikin masu da'awa na sunna wasu kohala sun san shi shi ne ya gabatar da wata muhadara a Kaduna a masallacin tunawa da Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda ke ƴan majalisu a unguwar Dosa a birnin Kaduna kamar wasu makonni uku da suka wuce haka to na halarci wannan muhadara kuma shine ya raba wannan takarda da ni ma sai bani soft copy idan na nazarce ta sai na ga babu laifi muna iya amfani da ita don mu ci fa'idar muna fata Allah ya bashi ladan da mu da shi da sauran malaman da suka yi hidima na abubuwan da ya ambata a ciki hadisin Waisul Qarni ya zo ne a cikin littafin Sahih Muslim. Al-Imam Muslim ya yi babi ko kuma mu ce Al-Imam An-Nawawi ya sanya babi na falalar Waisul Qarni a inda ya kawo hadisai kamar guda uku su ne waɗannan hadisan da za a ambata wannan kisa mashahuriya ce a gun masu alaƙa da karatu da ɗalibai abinda ke cikinta kuma na fa'idoji ababen lura ne sosai waɗanda suke buƙatar a nazarce su don a samu fa'ida don a ƙara fahimta addini da yadda al'amura suke. Ga hadisin yake cewa an Usair ibn Jabir a faƙara ta uku a cikin page na daya an Usair ibn Jabir daga Usair dan Jabir kala kana Umar ibn al-Khattab idha ata alayhi amdadu ahli al-Yaman wannan dan Khattab ya kasance duk lokacin da watin sojoji suka zo karin sojoji suka bi daga kasar Yaman wato lokacin da Umar ya halifa da ake ta jihadi akan gayyato mutane su taho dan ai register su a cikin rundunar sojan musulunci to suka zo Madina ne nan ne headquarter daga nan kuma sai a rarraba su zuwa rundunar da suka dace da su duk lokacin da wasu mutane suka zo musamman daga kasar Yaman wanda wannan ya faru musamman a shekara ta 19 bayan hijira lokacin da aka yi wani yaki da ake cin shi Mauki'atu Nahawand wanda yaki ne mashahuri tsakanin musulmi a zamanin Umar da kuma kafirai mutanen Farisa wanda musulmai suka yi nasara gagaruma a yakin ga wannan lokaci ne aka yi ta jido sojoji daga kasar Yaman ana kawo su Madina to duk lokacin da Umar ya ga wasu sojoji sun zo sai ya dinga tambayar su sa'alahum sai ya tambaye su ya ce afikum Uwaisu ibnu Amir shin a cikin ku akwai wani mutum mai suna Uwaisu dan Amir hatta ata ala Uwaisu wata rana dai har ya gamu da shi Uwaisu din fa qala sai Umar ya ce masa anta Uwaisu ibnu Amir kai ne Uwaisu dan Amir qala na'am yace ni ne qala min murad yace daga kabilan murad kake qala na'am qala thumma min qaranin sannan kuma murad ta cikin kabilar qaran qala yace na'am qala umar yace fa kana bika barasun da kana da cuta albaras a jikinka fa bara'ata minhu ka warke daga wannan cuta illa mawdi'a dirhamin sai kamar girman kwandala shine bai warke ba qala na'am yace kwarai kuwa qala umar yace laka walidatun kana da wata mahaifiyarka mahaifiyarka na raye qala na'am Uwaisu yace kwarai kuwa qala umar yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kuna shaida maka cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya'ti alaikum Uwaisu ibn Amir ma amdadi ahli al-Yaman da sannu wani mutum mai suna Uwaisu dan Amir zai zo nan kasan Madina a cikin tawagar mutanen kasan Yaman waɗanda suka taho dan ai register su a aikin soja min muradin thumma min qaranin dan kabilan murad ne cikin qaranawa kana bihi barasu da ya taba cuta irin ta albaras wanda take mele jiki haka kuma mutum ya kone fa bara'a minhu yazo kuma ya warke illa mawdi'a dirhamin in banda wani dan takaitaccen wuri kamar girman kwandala lahu walidatun huwa biha barrun yana da mahaifiyarsa tana raye ya kasance yana mata biyayya lahu aqsama 'ala allahi la abarra sana Allah ya bashi karama in yayin rantsuwa Allah bai barin sai ya ji kunya fa in sata'ata an yastaghfira laka faf'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Umar idan ka samu halin ka roke shi ya roka maka Allah gafara to kai hakan sai Umar ya ce masa fastaghfirli to don Allah ina roƙonka ka ce Allah ya gafarta mini ne Umar fastaghfara lahu sai Uwaisu yayi mai addu'a yace ubangiji Allah ka gafarta wa Umar fa qala lahu Umar sai Umar ya ce masa aina turidu ina za ka je yanzu qalal kufata yace za ni garin kufa ne a kasar iraki kenan qala umar yace masa ala aktubu laka ila amiliha kin bana rubuta maka sako zuwa ga gwamnan wato kufa ba in bashi sunanka ni recommending din cewa ya baka wani mukami ko ya kula da al'amarinka qala Uwaisu yace akunu fi ghabara'in nasi ahabbu ilayya zama cikin gama garin mutane ba wanda ya sanni bana wata hulɗa da shugaba ko gwamna shi ya fiye mana alheri fiye da asbani mukami qala Umar yace mushi ya bada labari yace falamma kana min al'amil muqbil mai labari wato Usair kenan yace dabba ta zagayo hajja rajulun min ashrafihim sai wani mutum cikin masu daraja a garin Kufa sai yayi aikin haji fawafaqa umara umara sai ya gamu da Umar shi ma a harami fasalahu an uwaisin sai ya ce masa ina labarin uwaisu alqarani qala yace taraktuhu na baro shi rassal baiti gidansa kaca kaca qalilal mata'i mai karancin abun hannu qala sai Umar ya sake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa ya'ti alaikum uwais ibn amir ma amdadi ahli al-yaman uwais dan amir zai zo wajen ku tare da mutanen kasar yaman thumma min muradin thumma min qaranin kana bihi barasun fabara aminhu yana da wato baras ya warke daga shi illa mawdi adirhamin sai gurgudan girman kwandala lahu walidatun huwa biha barrun yana da wata mahaifiya da yake tsananin mata biyayya law aqsama ala llahi la abarra idan yayi rantsuwa Allah baya barin shi ya kunyata fa in istata'ata an yastaghfira laka fafa'al idan ka samu halin ya roka maka gafara Allah to kai haka fa'ata uwaisan wannan mutumi da ya koma Kufa sai ya marmare jigun uwaisu fa qala yace masa istaghfirli ka roka mini gafara qala yace anta ahadathu ahadan bi safarin salihin kai da ka dawo yanzu yanzun nan daga tafiya ta gari ai kai ka fita cancanta ka je aikin haji ka je umara ka dawo daga tafiya kai ka fita cancanta fastaghfirli kai ya cancanta ka roka mini gafara qala yace istaghfirli ni dai ka roka mini gafara kawai qala yace anta ahadathu ahadan bi safarin salihin wai sai yace masa a kai ka fita cancanta kai ne sabon dawowa daga tafiya fastaghfirli roka mini gafara qala ya sake ce masa laqita umara halaka gamu da Umar ne maka labari na qala na'am yace kwarai kuwa fastaghfar lahu sai roka mishi gafara fafadina lahu nas bayan yan kwanaki sai mutane suka gano wannan falalar ta waisul qarani cewa yana garin ashe ma kuma gashi kaza da kaza fantalaka ala waji sai ya sulale ya baggar ya koma wani kauye ba sai inda ya koma ba qala usair wa kasautuhu burdatan yace na taba bashi kyautar wata burda wato wani bargo mai kyau mai kwalliya fa kana kullama ra'ahu insanu a lokacin ya zama ma idan mutane suka ganshi da kayan qala sai su cewa sai su dinga cewa min aina al-uwaisin hadhihi al-burda ina wannan ya samu rigan nan mai kyau ta alfarma suna mamakin kyanta da kuma bambancin ta da irin kayan shi da aka sani na baya wannan hadisi kamar da muka ambata al-Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin babu min fada'il uwaisul qarani radiyallahu anhu baya ga Imam Muslim akwai labaran uwaisul qarani da yawa a cikin wasu littafai musamman littafan tarihi alal misali al-Imam adh-Dhahabi a cikin sirr alamin nubala Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin littafin sa mai suna abin nan Hilyatul Awliya da kuma al-Imam Ibn Asakir al-Dimashqi a cikin Tarikhu Madinatu Dimashq wannan sa daga cikin da suka fi bada muhimmanci wajen kawo labarin da tsayi akwai wasu malamai kuma da suka yi inkarin ingancin wannan labarin daga cikin muhimmansu kamar yadda Ibn Adiyyin al-Jurjani ya kawo a cikin Al-Kamilu fi Du'afa'ir Rijal yace Imam Malik Ibn Anas rahmatullahi alaihi yace wannan wasul qarani lam yakun sai dai wannan magana ta Ibn Adiyyin ba za a karbe ta ba domin shi kanshi bai kawo ta da isnadi daga Imam Malik ba haka nan Shu'bah ibn al-Hajjaj al-Imam Shu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki rahmatullahi alaihi shi ma yana cewa sa'altu amra ibn murra an uwaisin falam ya'rifu na tambaye wani mutum mai suna amru ibn murra dan kabilan murad ne kuma wato dan kabilar uwaisu din na tambaye shi ka san wani mutum a kabilar ku da ake cewa usul qarani yace bai san labarin shi ba saboda haka sai shi uba yace to wannan labarin ƙarya ne kaga wannan ma ba zai zama dalili isasshe akan ƙaryata abin da ya tabbata da ingancin isnadi ba amma da haka dai wannan malaman suna fara haka nan akwai al-Imam al-Bazzar bayan wadancan malaman guda biyu Bazzar ya rasu shekara ta 292 a cikin zaman shi mai suna al-Musnad shi ma ya kawo magana da take nuni zuwa ga rarrata magana haka nan al-Uqayli al-Uqayli a cikin tafin shi na abin nan الضعفاء الكبير هكا ابن هبانا وانا امن قبل لك قرني لو كنت عندما الوقيل يا رسول داري اكو دا عشرين دبيو ابن هبانا يا رسول داري اكو دا حمسن دا هدو شما ابن هبانا اتكين الثقات يارنا تشوى لابارن باي دا انغنج سابو دا يتشي باي دا رواية حديثي ازامن دا اكي رواية دا سورم وندون دا شما يكاو هكا نن الإمام الدارقطني أتكلم التتبع والالتزامات شما ديذو كوية روية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا وان الرواية كما أقول على ما حديثي تنا إشعاري دنون رونيني وهك كما الإمام مغلطاي أتكلم إكمال تهذيب الكمال شما يأيقو قرن يكاو وتاتا برزاق مدى إنغن شوان الرواية أقوسم على ميكما أزامننا wanda suke maganganu haka amma duk wannan maganganun na malaman nan ba su ne abin karba ba abin da yake karba dai shine akalla dai wannan kissa dake cikin sai musulunta inganta wasu daga cikin malaman su yi magana akan shi mai riwayar mai suna wato Usair ibn Jabir wanda ana ce mishi Usair ana ce mishi Usair ana ce mishi Bushair cewa ba su san shi ba amma dai malamai sun san shi wallahu ta'ala a'lam daga cikin ƙarin bayani akan cewa lalle ya tabbata cewa wannan mutumi an yi shi shine labarin ya shahara a cikin al'umma har ma aka samu cewa Yaqutul Hamawi mai littafin Mu'jamul Buldan wanda ya rusu jari shekara 622 a cikin tafiye-tafiyen da ya na yawace-yawacen ƙasashen duniya a ƙasar Sham a wani gari mai suna Ar-Riqqa ya je garin aka bashi labarin cewa ai bayan Uwaisul Qarni ya gudo daga kasar ainihin wato a Kufa to nan garin ya dawo duk da yake ya dade a garin amma anan dai an ma nuna mishi hata kabarin sa har ya kai ziyara kabarin sa yayi mishi addu'a sannan Uwaisul Qarni ya rayu da Sayyidina Ali radiyallahu anhu kamar da malaman tarihi suka ambata har ma ya je wannan yaki na fitina da ake cewa waqa'atu siffin wanda aka yi a shekara ta 37 bayan hijira tsakanin bangaren sayyidina Ali da bangaren su Muawiya Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu yarda ga baki ɗayan su wasu ma suka ce a'a ya mutu ne a Nahawand ko a Azerbaijan inda aka yi wani jihadi anan yayi shahada to kaga labarin shi sananne ne ta fuskar mutane sun san shi kuma har sun san inda ya fito da inda ya shiga da kuma inda ya rasu da inda ya rayu alai halin koda duka babu waɗannan zantuttuka da waɗannan ƙara-ƙaran bayanai ba zai yi kai a ƙaryata abin da ke cikin ingantaccen littafi irin sayyid muslim da sauki haka ba sunansa cikakke shine Uwais ibn Amir ibn Jiz'in ibn Malik al-Qarni al-Muradi mutumin kasar Yaman ana mishi alkunya da Abu Amrin Zahabi ya mishi take da cewa al-Imamu al-Qudwatu az-Zahid Sayyidu Tabi'in wato babban limami jagora abun kwaikwayo kuma shugaba cikin tabi'ai wato wanda suka biyo bayan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waisu ya ma riski zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka za a kira shi da suna Mukhadram wato kamar ka ce gyauro ne shi cikin waɗanda sun ci zamanin sahabbai kuma sun ci zamanin tabi'ai sun musun ga zamanin sahabbai amma ba su samu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a saka su kai tsaye cikin sahabbai kuma suna da wata ɗoriyar daraja akan gama garin tabi'ai to ake ce ma al-Mukhdaram ko Mukhadram afwan ƙarin haske game da wannan kissa a tagace shine shi wannan bawan Allah Uwaisul Qarni ya kasance wato mutum ne wanda yake mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa baya tsallaka maganarta yana mata biyayya bai ban mamaki yana nan sai Allah ya jarabce shi da cuta ta albaras tabbaras kamar a ce wato mele a fata ko kuturta ko wani cuta cikin skin diseases kuma ya gane jikin sa sai ya ta addu'a sai Allah ya warkar da shi a wata rawa kuma aka ce mahaifiyarsa ta masa addu'a Allah ya warkar da shi to da ya ga ya kusa warkewa sai ya roki Allah ya ce ya Allah ka bar mini taban wannan ciwon koda fadin kwandala fadin sile saboda in dinga gani ina tunan ni'imar da kai mini ta warkar da ni daga rashin lafiyar nan shine wannan abun ya saura to shi kuma sayyidina Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bashi wannan labarin saboda sanda Umar ya zama halifa sai ya zama yana yawan tambaya dan ya samu ya riski wannan mutum da mutumin yazo kuma ya ganshi suka yi abin da za su yi sai ya koma kasar Kufa da yaje kasar Kufa bai gaya wa kowa cewa shi ba babban mutum ne ko shi wali ne ko ga yadda suka yi da Umar ba tunda an nemi ma ya a bashi wato recommendation I recommend him ma gwamnan Kufa shi ya bashi mukami amma bai ansa ba saboda haka sai je koye kanshi wancan da yazo daga baya da aka ce rajulun min ashrafi wani mutum ne wanda a wata riwaya aka ce ya rena shi wannan bawan Allah baya ganin shi a matsayin komai saboda haka da yaje ma Umar ya ce mishi ka san wane sai da ce ai ba kowa bane shi face wani kaskantacce a cikin mu Umar ya ce mishi ai ko lalle ba kaskantacce bane kaji falalarsa shine da ya dawo bai isa gidansu ma ya aje kayansa ba ya zo ya samu uwaisul qarani a masaukinsa ko a gidansa ya roka cewa don Allah ka yafi mini irin abin da nayi maka kuma ka roka mini Allah ya gafarta mini daga nan ne cikon kissa ya faru to da ya mishi haka sai ya ce to sai dai da sharadi cewa zan maka addu'a amma ba za ka saki ba za ka gaya ma wani cewa ga yadda kuka yi da Umar haka sanni ba yace ya yadda to amma kuma labari irin wannan ba dole ya buya ba saboda haka ina ya Allah babu ya Allah har dai labari ya baza gari cewa ai a garin nan akwai wani babban wali wanda Allah wanda su kirki ya bashi addu'a kamar yankan wuka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa zai fito a wannan zamanin saboda haka mutane suka fada mishi basu zuwa neman addu'a basu zuwa neman tabarruki basu zuwa su ganshi shi kuma baya sayar wannan abun shine yayi mamaya yayi silale ya baggar ya koye aka daina ganin sa daga nan ba a ji wani labarin shi cikakke ba sai dai ƙara kulla a can shi kuma wannan mutumi har ya bashi kyautar riga to kamar yadda muka ambata asali al-Imam Muslim ya ruwaito da kuma wasu sa kamar Ahmad ibn Hanbal to hadisin yana da fa'idoji masu yawa yan uwa masu albarka wanda an zayyana wasu a cikin nan musamman shi a cikin wannan yar makala malam Umar Abdullahi Gandu Dokaji ya bada muhimmanci sosai akan magana akan gabar al-uzla wato mutum ya fita cikin mutane ya koma gefe yayin rayuwarsa dan ya tsira da addinin sa dan ya tsira da mutuncin sa kai ya cakuɗe da mutane garin cakuɗewa da su ya kwashi zunubai na ba gaira ba sabat to ya bada muhimmanci akan wannan wannan gaba to abinda zan mana summary shine ina fata yan wasu hakuri in aka ce sai an karanta dalla dalla tsakanin Allah lokaci zai tsayi amma gobe tun da daura zamu yi kuma an ce daliban ilimi ne to wannan gara ne kaset ko ɗaya ne ko biyu ko mu gama ba mu kyale sauran amma wannan tana da sunan wa'azi ne ko muhadara ina ganin babu laifi da an takaito akan abinda zai amfane mu fil jumla ubangiji Allah ya sa mu dace abu na farko shine wannan kissa ta Uwaisul Qarni tana nuna ɗaya daga cikin alamun nubuwa wato ɗaya daga cikin ababen da ke tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bada labarin abubuwan da za su zo nan gaba abubuwan da suke cikin gaibu na mustaqbal wanda Allah ubangiji madaukakin sarki ya sanarshe shi sai ya bada labarin su sai a gansa sun faru kwabo da kwabo yadda ya fada awwa da yawa na san duk mun sani irin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wanda suke nuni zuwa ga abin da su dinga faruwa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wani zamani wanda mutane ba su damu ba ko su samu dukiya halas ko haram ba shi suka damu da shi ba sai su tara dukiya za a yi wani zamani wanda shugabanni za su yawa za a yi wani zamani wanda amana za ta yi karanci za a yi wani zamani wanda za a yi azzaluman shugabanni yace ai hakuri da su za a yi zamanin mata masu yawo tsirara za a yi zamanin mutane masu halasta zina masu halasta giya masu halasta shan jin kida annabi yace sallallahu alaihi wasallam sun za su dinga kiran su da sunayen da ba nasu ba ga sanan dai da yawa ire-iren wannan to shine irin wannan malamin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum zai zo nan garin Madina daga kabila kaza ga siffarsa ga yanayinsa Umar kuma tunda annabi yace masa in ka gamu da shi ka ce ya roƙa maka gafara to Umar ya ji a jikin shi cewa lalle zai gamu da mutumin saboda haka ya matsa saboda kokarin ya nemi wannan alkhairi yanzu wannan kuma ya tabbatar da falalar wannan bawan Allah da ake cewa Uwaisu ibnu Amir al-Qarni yana daga cikin bayin Allah na gari yana daga cikin mutane da muka ji cewa Allah ya sa mu bakin sa albarka wajen amsan addu'a daga cikin abin da ya saman mishi da albarka akwai biyayya ga mahaifiyarsa wannan yana cewa biyayya ga iyaye tana samar da albarka tun a nan duniya kamar yadda kowa ya shaida wannan kamar yadda cin zarafin iyaye da wulakanta su da kinyi musu biyayya da fusata su ko bata musu rai tana jawo mutum tadewa tun a nan duniya malamai suka ce abinda yasa Allah baya jinkirta sakamakon mai saba wa iyaye sai alahi sai an je lahira saboda tausayi ma da Allah yake mutane tausayin shine idan aka bar mutum har yaje lahira to ba zai yi ihtimalin wannan zanubi ba domin gwama shi da aka yi aka ce abauta wa Allah a bi iyaye kaga aka sambota Allah shine shirka duk wanda ya mutu yana shirka ba ya shiga uku ba to aka san wanda aka gwama su shine mutuncin iyaye ko shi ma ya kamata a ce wanda ya haka shi ma ya shiga uku kamar mai shirka to amma tunda shi musulmi ne sai Allah ya hukunta shi tun a duniya duk da ba yana nufin ba za a hukunta shi a lahira ba dan a rage mishi kaifin hukuncin taujihi na ɗaya kenan taujihi na biyu saboda ya zama izina ga sauran ƴaƴa wanda yake nufin ya dinga wa iyayen shi rashin mutunci idan ya ga abin da ya faru da wani ko wane sai ya dawo cikin hayyacinsa wato gani ga wane ba wai shi yace ya ishi wane tsoron Allah shi yasa saba wa iyaye mummunan laifi ne da haka ina ma ƴaƴa wasici da su bi iyayensu matukar abinda iyayenka suka umurce ka ba saban Allah bane to wajibi ne kai musu da'a koda ya saba wa ra'ayinka ko abinda kake so shi ya kasance mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa saboda haka aka ambata nan sanadi haka ya samu falalar duk abin da ya roki Allah sai Allah ya amsa masa ya halasta ka roki wani ya roka maka Allah gafara yana daga cikin abin da hadisi yake nuna mana halascin mutum ya roki wani ya ce ka taya ni roƙon Allah Allah ya gafarta min zunubaina Allah ya shirye ni asali addu'a a matsayin ta na ibada kowa yana yi ne da kansa yewa Allah ubangiji bauta mutum da kanshi yake sallah da kanshi yake azumi da kanshi karatun alqur'ani da sauransu amma akwai ibadojin da ana iya yin su da wakilci kamar idan kana da dukiya ta zakka zaka iya wakilta wani ya ma zakka ko mutumin da bai samu halin yin aikin haji ba ko kuma hali ya zo masa amma yana cikin wata damuwa kamar rashin lafiya ko shekaru ko kuma misali muqaddara yana kulla a gidan yari amma kuma ya samu wadatar zuwa aikin haji wani zai iya masa ko kuma mutuwa ta riske shi bai yi ba za a iya yi masa da sharadin ya zama wanda zai yi masa din ya zama ya riga shi ya sauke farillarsa ba za ka sauke wani farilla kai ba ka yi kai ba kai farillarka ba to haka addu'a ma wannan iya taya wani addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kamar yadda qur'ani ya nuna rabbana ghfir lana wa li ikhwan ladina sabaquna bil iman kaga kana ma kanka addu'a kana ma ƴan uwanka musulmai da suka rigaye ka isa yace ka roƙa mana Allah ya gafarta mini to yanzu roƙa ma wanda zai roƙa maka Allah ya gafarta ma ana so ya zama mutumin da ake san ake sa ran mutumin kirki yanzu kaga wannan ai ana sa ran mutumin kirki ne amma ba dole ne ya zama kai ya fika kirki ba ko ya fika nagarta ko ya fika falala ba kuma wannan mutumin bai kai falala Umar dan Khattab ba kuma ba dole sai in kai kana da zinubi ba sanan na roƙa maka gafara da wanda zara an ce mishi Allah ya gafarta ma sai ya ce laifin me nayi sayyidina Abubakar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koya mana addu'ar da zan yi ma zan dinga yi a sallata sai manzo Allah ya ce mishi ka dinga cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ka ji har sai kai ikrari cewa ya Allah ubangiji lalle ni nayi zunubi ne tarin yawa sai na Abubakar fa manzo Allah ya ce mishi dinga fada ka a kaddare ne inda kai ne ka je wani malami ya ce to ka dinga addu'a kana cewa Allah nayi zunubi da yawa ce malami kake nufi da kake nufi ni din ne mai zunubi da yawa bai kankan nayi amma shi su sabai ba su da irin wannan gangancin da wannan ajayayyar sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi bai fasa yi ba kuma gashi yanzu muna cin moriya addu'a saboda kaga ci gaba da wannan addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira a cikin tahiyya da a cikin wato sujuda saboda babu laifi mutum ya nemi wani bawan Allah ya yi masa addu'a al-allama Abdullah ibn bin Baz rahmatullahi alaihi ya bada fatwa akan haka da aka tambaye shi ita neman ita abinda ake nufi da gafara shine zunuban da ka aikata kana gaya wa Allah cewa kana addu'a kana roƙonsa ya ci gaba da rufa maka asirin zunuban nan kar mutane su san su sannan kuma ranar alkiyama ya dauke maka hukuncin kai ya kama ka da su wannan shine ma'anar al-istighfar wato talabul maghfira neman rufin asiri a duniya kar zunuban su cinye ka da kuma neman yafiya a lahira akwai kuma abu na uku wanda idan mun dauki istighfari a matsayin wato da istighfari da tuba duka daya ne to na hukun shine Allah ya narka su ya juya su a su zama lada kuma da Allah ya ce ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat so ai wadannan sune illazina tabu wa amilus salihati tabu wa amanu wa amilus salihati ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai wanda suka tuba suka yi imani suka aikata aiki nagari to abinda suka yi a baya na zunubi Allah cikin lutufinsa da rahamarsa bayan ma ya gafarta mai kun si asara gaba daya sai ce a juya shi zuwa lada Allah ka sa mu dace kabila su ta Karan wasu dangi ne cikin kabilan Murad wanda Karan din asali sunan wani mutum ne kakansu ne ana ce mishi Karan ibn Rumman ibn Najiya kamar yadda yake cikin tafsir Ikmalu al-Mu'lim na sharhin sahih Muslim mun ji cewa wasu Karani sayyidina Umar da yace masa bari in sa sunanka a cikin letter recommendation letter a kaiwa gwamnan Kufa sai yace akunu fi ghabara'in nasi ahabbu ilayya in zama cikin gamagarin mutane cikin yakubayi cikin awam cikin ya ayyuhan nasu yace yafi mu wannan yana nuna wato falalar ka zama gamagarin mutum ka zama cewa kai ba kowa bane shi ma yana da falala domin wannan zai sauke maka nauyi da yawa a duniya zai sauke maka nauyi da yawa a lahira matakin ka na kai talaka ne ko gamagarin ɗan ƙasa ne ko mutumin ƙasa ne ko gamagarin musulmi ne salama ce da mutane sun sani abinda mutane suke gogoriyo na neman shugabanci ko muƙami ko shuhura ko a san su su san mutane ko su samu capacity ko connection wannan duka wasu hanyoyi ne na buɗe ƙofar musulmi da jarabawoyi amma saboda ɗan adam kamar yadda Allah mai kirari innahu kana zaluman jahula dan adam mai cutar da kansa ne kuma bai da ilimi to wannan yasa ba ga yanda mutane suke nema su halaka rayuwarsu akan neman shugabanci kamar da annabi ya ce dama za a wayi gari mutane suna gogoriyo wajen neman shugabanci inda kusa tare suna alal imara sannan duba jarabawar da dan adam ya samu kansa a wajen neman shahara dan adam yana so a ce dai yayi fice fiye da sauran 'yan uwansa koda jaraba ce aka yi islamiya kowa so yake a ce shi na daya wato yayi fici kenan koda musabaka ce aka ji so yake a ce shi na daya yayi fici kenan wannan horon abu ne da ake ganin yana da alaka da addini to balla kuma sauran ababen duniya yanzu ba wannan ba ma hatta malanta ma malanta karantar da addini wa'azi da'awa da sauransu su ma yanzu ma'aunin a gane wani malami ne da ya kai matakin da ya kamata shine a ga ya shara da an yi magana malamin da kika dan ce to ai ba ma ganin shi a social media ko sunna tv ko wannan waye ba mu san shi ba ha sai ba san shi ba duk an zo an mata malami sai a ce ai sananne ne sanayya ba ta da alaka da ilimin mutum yana iya zama a duniya sananne a wurin Allah ba kowan kowa bane shi Nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya wuce mutsu aka ce wannan fa suka ce wannan ayya manzo Allah ba kowa bane wannan talaka ne miskini wannan yaje neman aure ba za a bashi ba wannan idan aka kama wani aka shi gurin yan sanda yaje neman beli ba za a bashi beli wannan ya tsaya maka ba za a baka lamuni ba Nabi ya shiru wani ya ƙara wucewa shi kuma ya ci kwalliya yayi kilisa sai ya manzo Allah sabai manzo Allah ya ci musu wannan ba suka ce wannan ai sune masu capacity wannan din da yaje za a saurare shi yaje ne ma aure za a bashi duk abin da ya tsaya maka zaka samu godfather ne wannan Nabi ya ce to wallahi irin wancan mutsumutsun a wurin Allah kaya daya yafi irin wannan cikin garin na a wurin Allah eh cikin duniya ba cikin ya shaga mun nan ba cikin duniya so haka ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu gaba mu daina kyalekyalen duniya na tunanin wane ya an san shi wane ya yi shuhura wane yana da followers wane yana da subscription wane da an da aka bari sunan shi da matan aure da zawarawa da ƴan mata da samaki da tawa kowa ya san shi wannan jarabawa ce gare shi dawa abin a tausaya mai ne a fatan Allah ya sa ya gama lafiya kun ga da wannan abin ya shafi da ƴan kwalla ne kawai da musicians da MP ƴan me ake ce musu actors ko dan su ya shafa dan su ne ake cewa celebrities mashahurai su ake kala sai kuma wasu ƴan siyasa da ba a rasa ba irin su ne in sun zo gari ai tabin su ana daukan hoto da su ana kaza da kaza amma da shedan ya tashi rikita al'amarin ilimi sai zama yanzu malamai ma sun rikide sun zama haka wasu ba su ma sani ba biduni shu'urin wasu kuma mabiya ne suka rikidar da su wasun tabbas suna da ilimin ba za ka ce ba su da ilimi ba amma dai fa ko da ba su shahara ba wannan bai hana su ilimin shi sa akwai wasu wanda ba su shahara ba kuma suna da ilimin hala kuma sun fi wanda suka shahara ma ilimin so da haka mu kula da wannan gabar ka zama cikin gama gari mutane ya fiye ma alkhairi haka shugabanci wanda duk ya shugabanci wannan fa ya shiga damuwa saboda yanzu lissafin shi a ranar alkiyama ba nashi bane shi kadai za a hada mishi da duk mutanen da ya shugabanta iya tsawon watanni ko shekaru da yana shugabancin nan yayi tenuwar gwamna ko dan majalisa ko waye sai an lissafa duk abin da ya shafi wannan al'umma iya wannan kwanakin sai a mishi tambaya akai duk abin da yake haƙƙin su ne akan shi sai a mai tambaya kuma sai an cire musu haƙƙin su saboda hadisi ya tabbatar da cewa duk wanda ya shugabanci ranar alkiyama za a zo da su ne a daddaure yanda ka san an kamo ƴan fashi ba a kai su kotu haka a sake sai an sa musu hankwa hannu da kafa da wuya ba haka za a zo da masu rike da mukamai ba za a kwance su ba sai in lissafi bai kare ba sai za a kwance su ce to Allah ya so ku tafi aljanna amma lissafi ya kare daga nan ana dan nan kai za a wurga su cikin wuta wala hawla wala quwwata illa billah saboda haka wannan yana mana kaifin tunanin uwaisul karim ka duba yanzu ni da kai da mu duk a cikin mu waye za a ce shugaban kasa a lokacin uwar shi ne shugaban duniya gaba ta mu dauka ma shugaban kasar Najeriya ka gamu da shi kai wani abin da zai burge shi ya sha'awar ka sai ya ce maka ka zabi jihar da zaka je a Najeriya ko ministan da zaka je a Abuja in ba wannan ministan ko wannan gwamna recommendation yi maka abin da ya dace akwai wanda zai ce a abin da kawai ni dai bazan ce ba gaskiya ko ni bazan ce haka ba sai dai daga bari a ta istighfari amma dai zan duba wani wuri ne mai mai kwatu ko nako eh ce to ranka dai da dai kamun da kanka kawai misali dan ka iya ba wancan gwamnati ka je ganin shi ma a kibari ka ganshi kafin ka kai garin shi lokaci hakuri hala ma suke suka ma kai garin shi to garin shi da ya ganka din kai kace ran kai dai ka kira shi dai wanda kake so ya taimaka maka kira shi ko ya taimaka maka yau ga account number dina a bani kun gida da za a bani su zuba mun riba ta go ba ka ake yi ba zuba mun riba ta su kuma su san Allah ya raba lafiya yawa in kuma kai mun ban dan boko ne ka je a baka wani mukani ko wata ma'aikata ko wani abu makamancin haka haka yanzu ake to kaga shi aka ce mishi bari in ba da takarda a kai yace a bana bukata saboda da yaje garin sai ya samu dan wata yar buka kawai ya zaman shi wannan nuna mana yadda wato magabata suke da tsananin gudun shuhura wasu sun aka ce za a ba su mukani sai a waye gari sun gudu Abdullahi ibn Zaid al-Jarmi da yake cewa Abu Kilaba labari aka bashi cewa an rubuta appointment letter wato aka yi likin mishi labarin kamar yadda yake yanzu ko ai likin maka kafin ya fito formally cewa aka shirya appointment nan za a baka alƙali kafin gari waye ya gudu ya bagaro yayi tafi sai tafi gun shugaban kasa ya je kai karan wannan gwamnati yace ina zaune lafiya zan mutu salin alin shiga aljanna wani na so wani yana kina yana so ya halakar da ni ce me fara yace ai wai wai alƙali zai bani shine za a halakar da shi yanzu ko sai kai application ko ka bi kafa sai ce to zan rubuta takarda in ga mai cewa ya kyale ka ba ruwanka ba shi ce a ni wallahi ba zan koma garin nan ba ai ba zan zauna gari ɗaya ba ki irin shi ba ka dai bandan zauna ana ciki shikenan yayin zaman ka ana har ya mutu ne ya zauna malam mutanen da ba irin mutanen yanzu bane Allah ka ceto bayi sa mu cika da imani a mun ji cewa wannan bawan Allah jikin shi ya samu ciwo mele kuma ya warke daga baya a ci abin da zamu shara'a nan shine bayin Allah na kirki ashe Allah na iya jarabtar su da cututtuka da damuwa har cuta wacce take mummuna yanzu baras kamar da wasu ka ce kuturta kaga cuta ce wacce take mai mai da mutum makaskanci a cikin mutane so ko mun daraja ka a wurin Allah Allah na iya jarabtarka hasari ma Allah ya fi jarabtar bayin shi na gari da irin waɗannan abubuwa fede yake waɗanda ya kyale su wa umli lahum inna kaydi mati sabanin tunanin galibin mu sai ga ji mutum idan ya shiga damuwa sai ce ni ban san menene wa Allah ba ko kuma mutane su dinga ce mishi wannan fa ba ruwan Allah da shi ne tayyu bawa ne na gari a wurin Allah akwai bayin da Allah zai jarabce su da jarabawa saboda ran da za su mutu zai zama ba su da zanubi ko kwaya daya kamar yadda hadisi suna Abi Dawud ya nuna sanda za su mutu Allah ya riga ya gama karkade musu zanuban su Allah yana so su isa wajensa ba tare da zanubi ba amma kuma aikin su da suke a duniya bai kai wannan matsayin nasu ba su da zanubi ba da haka suna yin zanubi don Allah ya so ya ba su wannan matsayin sai ya jarabce su da cututtuka walanum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat a rayuwarsu a cikin dukiyarsu a cikin iyalansu a cikin lafiyarsu kamar yadda Ibnu Qayyim yake fara a cikin adda'u wadawa da cikin al-fawaid sai da waran da za su mutu sun mutu ba su da wani zulubi kallan annabin Allah ayyuba Allah ya jarabce shi da rashin lafiya wa ayyuba idna da rabbahu anni masani shaytanu bi nusbin wa azab al-imamu at-tabarani ya rawaito cewa shekarar sa 12 a wata riwaya shekara 18 bai da lafiya jama'a shekara dai ma baka da lafiya yanzu ba garin aiki bane cutar wata uku ma idan kai ya zaka ji sai an cire rai da kai kowa ma sai ya hakura da kai kowa ma sai ya ci kusa Allah ya saka mutu a huta tsakanin da Allah yanzu kai wata uku a asibiti ko wata shida ana ta kashe kuɗi kuɗinka su ƙare na dangi su ƙare a fara neman taimako a masallaci sai kowa ya fita batunka shi ma sai da ya samu wannan matsala sai da ya zama surama ta shi kwaya daya sai da Allah ya dawo mai da ko radna ilaihi ahlan wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra ulil albab kamar shi gona zancan kalla annabin Allah Yusuf alaihi salam shi ma Allah ya jarabce shi da zaman gidan yari kalla annabawa kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan zai zazzabi Allah yana ninka mai zazzabi ne ninkin biyu na abinda sauran mutane suke kalla irin talaucin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a ciki a gidan shi ana aiwa ya gari Aisha take cewa wata ya fito yana karami ya tafi wani watan ya dawo ya tafi wani watan ya dawo ya tafi kaman kwana 90 ko ba tare da an yi abinci wanda za a hau da sanwa a gidan ba sai dai abin da ya sawwaka ta ce wa urwa ko dai a sha ruwa da dabino ma'ana kuma za ta ce a ci dikakken garin kwaki a dan ci abin da ya sawwaka na wani ko dan kanzo amma dai abinci da za a ce a kafa tukunya a sa sanwa to ba a yi a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ran da ya san kuma Allah ya fi san shi fiye da kowa to kaga ashe abinda mutum ya samu a duniya baya Allah mata cewa shi na Allah ne sai in yayi abinda Allah yake so da abinda ya samu din domin dama abin na Allah ne wa anfiqu wa atuhum mimma lillahi ladzi ataakum wa anfiqu ma ja'alakum Allahu mustakhlifina fihi so da kan kana so ka zama na Allah kawai kai abinda Allah yake so in ba ka bona abin da ka samu a duniya na mukami ko suna ko shura yana idan maka bala'i gobe kiyama so da ka babu matsala dan Allah ya jarabci mutum da wata jarabawa ya dauka wai Allah baya san shi sannan kuma mutum baya barin neman falala Allah da neman addu'a a da halin da yake ciki to mu duba kuma abin da muka ji ambata da bai ba cikin hadisin ba cewa ya roki Allah Allah ya ban mishi dan tabo da zai dinga gani yana tunawa saboda dan adam yana da wani butulu butulci idza masahu khairu manu'a wa idza masahu sharru jazu'a idan mutum ya samu alkhairi sai ya dinga ganin cewa innama utitu ala ilmi ko kuma idan wata lawar rabu fana ama fa yaqulu rabbi akraman idan ganin Allah ya girma shi wa idan wata lawar faqala alayhi fa yaqulu rabbi ahanan ku duba hadisin mutanen nan guda uku na san an san shi tunda an san bulugul maram ko riyadus salihina wanda daya mai cutar baras irin wannan daya mai talauci kaza daya mai kuturta Allah ya aiko da mala'iku suka zo suka musu bishara aka ba su arziki aka juya su zuwa mutane masu kyau lafiyayyu amma sai aka jaraba su cewa ku yi sadaka aka zo musu da irin masu halitta su ɗaya ne kawai su jaraba wannan sauran cewa suka yi su ƙarya ma ake musu su ba su taɓa yin wata cuta ba su wannan dukiya ma sun gaje ta ne duk iyayensu da kakanninsu ma har zuwa Adamu duka su dangin ƙashin arziki ne to amma kaga idan akwai tabo a tare da kai ko idan ka taba yin wani hadari kamar na mota ko wani abu idan akwai ragowar taban a jikinka din ka gani zaka dinga tana cewa oh Allah ya so ni da yanzu kaza haka ne ko saboda haka mu dinga kokari muna tuna abin da ya faru da mu na wata jarabawa sai da Allah ya warkar mana da ita sai ya taimaka mana wajen tuna ni'imomin na Allah ha ila yau wannan yana nuna mana tsananin kwadayin Umar dan Khattab zuwa ga alkhairi alkhairin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi cewa wani zai zo garin nan wannan nan kuma mutumin kirki ne ka roke shi ya maka addu'a Umar ya ga cewa wannan abin ba zai wasa da shi ba saboda yana matsayin halifan musulmi da kanshi yake wannan cigiyar bai sa wakilai ko ministocin shi su dinga tambaya mai ba da kanshi kullu yake tambaya har sai da Allah ya hada shi da mutumin so saboda haka ake so mutum ya zama musulmi mai neman abin da zai amfane shi a addinin sa da abin da zai amfane shi a rayuwarsa kai ta sa'ayi akai sannan kuma ka dinga tantancewa me ya tantancewa da Umar yayi sai Umar ya mishi tambayoyi kai ne wani dan wane yace eh kai ne dan kabila kaza yace eh kai ne wanda kake da mahaifiya yace eh kai ne wanda ka taba yin cuta iri kaza yace eh kaga Umar yana kaman yana tantance gaskiyar mutumin to ko da abu kana ganin shi a matsayin alkhairi to ka tantance alkhairi ne kafin ka auka mushi kar ka je garin neman alkhairi ka auka wani sharri kuma yanda mutane saboda san banza ake cuta mutane kusan kullum cyber crime da ake yi misali yan yahoo sun yawa a gari ko galibi mutane ne masu neman wa innahu li hubbil khairi la shadid tsabar san banza na dan adam yanzu nan sai wani shi kuma yana maka yabi ka san banza sai ya lallaba ka ya kwace maka wata kaddara ka ko wata dukiya ko ya maka shafi milera yanzu ka ji account ɗinka ba komai to Allah ya tsare mu daga masharanta almuhimu dai ana so ka zama mai bada muhimmanci wajen neman alkhairi a duk inda yake sannan kuma wannan yana nuna mana karkare na wani mutum ko ya yake karka ga wani mutum wanda kana ganin bai kai matsayin ka ba ko bai kai kimar ka ba ko ba irin dan jinsin ka bane ka dauka wulakantacce ne shi dan adam asali Allah da ya halice shi ma ya girmama shi Allah ya ce wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr hakika mun mutunta dan adam muka dauke shi akan ya tafiya a bayan kasa kuma ya tafiya a doron ruwa tunda Allah ya halice dan adam yayi mishi karama da sutura da yayi mishi sannan kuma yayi mishi sauran daraja ita ce ya bashi halifanci cewa dan adam shine wakilin Allah a bayan kasa kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace malaiku inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah yace annabi annabi Dawud ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ardi fa kum bayna nasi bil haqq daga duk wani sauran abin da ke duniya dan adam shike sarrafa shi dan adam shike sarrafa itatuwa shike sarrafa kasa shike sarrafa dabbobi duk wani arziki da Allah ya bari a bayan kasa ya danka tasrifin sa a hannun dan adam to wannan halitta ce ta Allah da Allah ya girmama ta to karka wulakanta abin da Allah ya girmama duk mutum ka bashi mutuncin da Allah ya bashi da darajar da Allah ya bashi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa minna man lam ya yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina baya daga cikin mu mutumin da bai tausaya wa kankanin cikin mu ba kuma bai san darajar babba na gaba da shi a cikin mu ba hadisi yana nuna mana falalar kyauta da alkhairi da ake wa mutanen kirki ta fuska biyu shine Umar dan Khattab yayi ne wannan mutumin alkhairi mutumin bai yadda ba ya gyale shi sannan wancan dan uwan nashi shi ma ya bashi kyautar sutura ya ganshi cewa mutumin ne na Allah to bari ya taimaka mai wannan ya daga cikin abin da magabata suke kwadaitarwa iduwa gare shi wato kyautatawa ga mutane na alkhairi da kuma halascin mutum koda zahidi ne shi wato mai gudun duniya babu laifi yana iya sa sutura mai kyau wasu karami da ya sa sutura mai kyau alhalin da kuma aka ce ba shi da ma kaya wanda zai saka in zai yi su kola sai ya buya ya cire kayan jikinsa ya daure sannan ya zauna har su bushe ya saka da haka yake amma wannan zai ba shi kyautar abin da ake kira da suna a hulla ko wanda wannan hulla ita ce kamar ka ce a yanzu ka ce kamar complete set kuma wanda aka yi mishi aiki aka mai dajiya aka mai design wato kaya da kake gani na attajirai ko na mawadata ko makamantansu amma hayin da sunan shi talaka saboda ko da kana talaka aka baka ta riga mai kyau aka yi sa kayanka ba za ka ce to wannan tafi karfi na ba sannan ko yana nuna mana dabi'ar mutane game da in sun ga duk abin da suka gani wanda bai dace a inda suka gani ba sai sun yi magana shine da suka ce ina uwai sai ya samu kayan nan wannan ya cikin dabi'ar dan adam duk abin da wato an saba ganin ka da riga mutsu mutsu har an saba kai sunan ka mutsu sakake so da ka ba wanda yake damuwa ya ganka haka ran da aka ganka da riga mai kyau sai an ce ina ka same ta to haka wanda aka saba ganin da riga mai kyau ran da aka ganshi dukun dukun sai an ce wannan lafiya wato an ga abin da bai kamata a ganshi a wajen ba me yasa wanda shi kullun yake buzu-buzu basu ce mishi ya kake buzu-buzu so dama wannan shine asalin sa ko mun gane haka kuma wannan ya nuna wani abu da ke cikin dabi'a mutane har ila yau shine tsammanin mutane cewa tsoron Allah da bin dokar Allah baya halasta sa sutura mai kyau za ku ji da dama daga cikin mu awam muna zargin malamai cewa malamai suna mai yan gayu ba abin da ya dame su ba na sa sutura har wasu malaman suna shiga cikin damuwa da wannan maganar za ga suna nema su mai da martani sai ta jan ayoyi qul man harama zinatallahi lati akhraja li ibadihi sai ta faɗa cewa su ma fa kayan nan fa da kuɗin su suke siya ko kyauta aka ba su ba na sata bane wani ya ce ai shi dama can haka yake dan me za a ce talaka ya saka ko jahili ya saka shi bane saka ba tsakani da Allah wannan abin da mutane suke zalunci ba daidai bane daukawa kansu zunubi kowa na da yanci ya sa kaya irin wanda yayi masa matukar bai saba wa doka Allah ba mai saba wa doka Allah shine ka sa sutura da ta haramta kamar mutun yana namiji ya sa kayan mata ko ya sa sutura mai jan kasa ko ya sanya sutura da ake ce masa saubu shuhura wanda duk inda ya je sai an wayewayo an kalle shi saboda sutura ta sawa irin suturar mutane amma ba haka ba ya halasta a cikin sahabbai ma akwai mutanen da suke yan gayu ne har wani ma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sai muslim ya manzo Allah ni ina so in ga sutura ta kullun tsabtsab a wanke a goge ko haka yana nufin da girman kai nabi ya ce baka da girman kai inna allaha jamilun yuhibbul jamal saboda haka akwai sahabbai wanda suke masu son su yi ado akwai mutanen da suke masu son kwalliya a cikin malamai imam malik rahmatullahi alaihi ya kasance mutum ne shi ma mai son kwalliya yana sa kaya masu kyau haka al imam abdurrahman ibn al jawzi akwai malamai da suke ustazai ne su miskinai ne ba ruwan abin da ya dame su duk abin da ya saba kashi suke sawa akwai su suka fi yawa irin imam ahmad ibn hanbal da makamantansu saboda haka wanda ya zabi cewa shi yana son ya saka sutura mai kyau in dai ta halarta ya saka babu laifi a wannan abinda ba a so kar ta zama mishi sanadiyar alfahari wa mutane kai kuma ba ruwanka da sutura shi ko kuma ya zamana cewa da kudin haram ya sa to wannan shine kuma babu kyau ya zama wa malbasuhu haramun an la yustajabu lahu ibnu abbas radiyallahu anhu da yaje lokacin da yaje ma wa'azi ma yan kala kafa na farko sune khawarija haka suka tume shi cewa ya muka ga ka sa kaya mai kyau abin da suka fara tume shi kenan haka wannan ra'ayin yan kala katin sune masu fara tunanin cewa to dan me wani zai shiga mai kyau saboda haka wannan maganar da mutane suke yi dabi'a ce amma ba ta cikin dabi'u mai kyau saboda haka mu guje ta mu guje tuhumar malamai da wannan amma kuma abinda su ma malamai ya kamata a gaya musu shine su gane cewa asali game da malami shine ba gayu bane asalin shi kai zama wannan gayin ya dauke mai hankali a ce za shi tafsiri mai kwaye kwashi da tafai sai kuma dai ya kwashi akwatuna da jakunkunan huluna da riguna da takalma kowanne da abin nan din shi da tumaci din sa wani sai kwashi riga 60 saboda kullun dai tafsirin nan ne guda biyu akwai na mata da safe akwai na kowa da kowa bayan isha bai so kayan da ya saka da safe ya saka da yamma kaga wannan ya zama wani abu ya zama Abdul Khanisa kenan wannan kai zama wannan shine shugul shagil ɗinka ubangiji Allah ya gafarta mana gaba daya sannan kuma yana nuna mana cewa wato da yadda mutum ya kai ga falala da daraja idan mutane suka nemi su ga aibi sai sun gani shine suka ga aibin wannan uwaisu din cewa dan me yasa kaya mai kyau sayyidina Umar dan Khattab ya shahara da san mutane masu falala shi sa majalisin sa ma cike yake da qurra masana addinin musulunci koda suna da kananan shekaru kamar su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma to haka ake so a girmama masu falala fil jumla abinda hadisin ke nuna mana mafi girma shine wato mu kula da darajar masu daraja sannan kuma mu san muhimmancin neman addu'ar mutane na gari kuma mu yawaita istighfari abu na ƙarshe da zan cike mana akai shine cewa da aka yi mu nemi muna iya neman wani ya nema mana gafara a wajen Allah wannan bai nufin mu mukami mu daina istighfari asali ka za ka dinga yi da kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun baya fasa istighfari akalla 200 wanda yake a cikin zikirin safe da zikirin maraice wannan banda kuma saura da yake yi ko da yaushe bakin shi baya gazawa a yi sannan kuma neman addu'a a wurin wani bai nufin ka je ai maka addu'a da ta saba wa addinin musulunci kamar zuwa gumboka ko matsafi ko dan duba ko mai rufa ido ko duk wani mai surkulle wanda zai je ya lalata maka addininka ya maka sawarwarin imaninka to wannan haramun wanda duk ya sake ya je gumboka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya je gumboka ya saurari maganar boka ko dan duba kuma ya gasgata abinda bokan yake faɗa to ya bar musulunci ya kafirci abinda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulunci wanda kuma bai ma gasgata ba to za a yi mishi ukuba punishment na ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40 zai ci gaba da yin sallah yana zuwa jami'i amma kwana 40 duka wannan yayi ta ne a matsayin asara sai yayi ta tuba ga Allah zama mu ji tsoron Allah mu kiyayi wannan dabi'a da take ne mata dawo cikin mutane da waɗanda aka sani ko masu zuwa gumboka su ne mata za a musu kishiya ko in isa ta rasa miji ko yan siyasa sun jarabta da san mukami ko masu kudi sun san su ƙara kudi da su ga aka sani da zuwa gumboka amma sai ka ji mutum duk baya cikin wannan category sun kuma ya tafi gumboka to me yaje yi asarar imanin sa yaje yi su ma din bai halasta gare su ba balantana sauran mutane ubangiji Allah ya gafarta mana Allah kuma ya rangwanta mana kana ganin ya kamata mu bari haka ko ai an samu abin da aka saba Larabawa suna cewa khairul kalami ma qalla wa dal mabi alkhairin zance shine dan kadan ko mai amfani in zance ya tsayi ya tsayi a irin wannan yanayin sai a wayi gari na gaba na warware na baya saboda abinda muka faɗa ya zama daidai ina fata Allah dauke sai ba mu ladan mu da shi mu da ku ga baki daya wanda ya zama kuskure da tuntuban harshe da mantuwa da sauransu ubangiji Allah ya gafarta mana ni da ku Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu a garin nan akwai bayin Allah da dama da aka ba mu labarin su ma addinin Allah aiki sun yi hidima ga addini ubangiji Allah ya gafarta musu zunubansu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya alkinta bayansu Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsu da mu ma sauran gaba daya haka ma addu'a ga malaman mu Usman al-Albani da suka koyar da mu kuma yanda malam ya ambata mai mukaddima Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu alkhairi ku kuma da kuka hada wannan jalsa malam Allah ya saka muku alkhairi Allah ya ba ku ladan da yake ba wanda ya hada abun alkhairi na godiya ga kowa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah